بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baya haka yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna uku ga watan Jumadal Ula, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444, wanda ya daidai da yau muna 27 ga watan 11 watan Nuwamba shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine darasinmu na 15 a cikin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk, wallafan malama Sheikhatu Bintu Muhammad al-Qasim, Allah ya saka mata da alkhairi. Darasin da muke gabatarwa daga wannan majalisi mai albarka na masallacin Raji Quds dake nan cikin garin Bauchi. A satin da ya wuce mun karanta lamba ta 8, lamba ta 7 daga cikin wato abubuwan da malama ta kawo mana a matsayin ilajul huzn, ma'ana waraka da kuma magani daga dukkanin damuwan da mutum ya shiga ciki. Wanda mun karanta abu na 7 muka da wanda muka tsaya akan shine addu'a'u wal inkisaru baina yadayillah, shine addu'a da kuma nuna karayan zuciya a gaban Ubangiji. Mutum yayi addu'a ya nuna ma Ubangiji cewa ya karaya, ya dawo zuwa gare shi, dukkan wata hanya da wata dabara da wani wayo da wani tunani duk ya kare, komai ya toshe, yanzu kuma gashi a gaban Ubangijinsa. Sannan kamar yadda muka ji, mutum zai yi kokari ne tun a karan farko ya mika ma Ubangijinsa lamarin, ba wai sai ya buga din ya ga duk inda ya je kofa a toshe kafin ya dawo wajen Allah ba. A'a, lokacin da damuwa ta same shi tun a karan farko to ya nuna mu Allah cewa ba wanda ya iya in ba shi ba, kodawa ne zai iya zama sababi na a samu kaza ko a kawar da kaza, amma sababin ba zai yi tasiri ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi biyadihi malakutu kulli shay. Za mu tashi akan lamba ta 8, shine at-tawakkulu 'ala Allah. Daga cikin maganin damuwa, abubuwan da suke zama warwara ko waraka ga dukkan damuwan da mutum ya shiga, shine dogara ga Allah, dogaro ga Ubangiji, dogaro ga Allah. Duk wata damuwan da mutum ya shiga ciki, duk girmanta, idan ya dogara ga Allah, ya jingina zuciyarsa zuwa ga Ubangiji, to Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo masa dauke, kawo masa mafita. Allah ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani, yace wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Duk wanda ya dogara ga Allah, duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya isar masa, Allah ya isar mishi. At-tawakkul, ma'anan tawakkul malama tace huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ta'ala fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Ma'anan tawakkali, dogaro ga Allah, shine wato gaskiyar jinginar zuciya, jinginar zuciya zuwa ga Ubangiji, wajen jawo duk wani abin da ke maslaha ne da kuma tunkuɗe duk wata cuta ta duniya da lahira. Mutum har a ransa da gaske ya jingina, ya miƙa wuya, ya koma zuwa ga Allah ta hanyar ne duk wani abin da yake nema, wanda yake so ya samu, to ya ji cewa baya samun wannan abin sai da izinin Allah. Duk wani abin da yake tsoro na cutarwa, wanda yake so ya ga ya kore ma kanshi wannan abin, to ya ji a ransa cewa wannan abin bayi koruwa sai da izinin Allah. Ya jingina zuciyarsa, ya dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa idha tawakkala al'abdu ala rabbihi yassara lahu sababan nafi'an. Idan bawa ya dogara ga Ubangijinsa, to Allah sai ya sauwaƙe masa sababi wanda yake mai amfani, wanda zai iya sanadiyar wannan sababin ya samu maslaha, sannan kuma cuta ta kawu ta tafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan hamamta bi amrin min umuri duniya, malama take cewa idan kai himma, ka himmatu za ka aikata wani abu daga cikin al'amuran duniya, ka safarin kamar za ka yi tafiya, aw wazifatin ko kana neman wani aiki, aw nikahin ko ka shirya za ka yi aure, to abinda za ka yi shi ne salli salatal istikhara, shi ne ka yi sallan da ake kiran shi da salatul istikhara, salla na neman zaɓin Allah, ka nemi zaɓin Ubangiji. Faqad kana sallallahu alaihi wa sallama yu'allimu ashabahu salatal istikhara, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantar da sahabbansa salatul istikhara. Idan mutum ya himmatu zai yi wani al'amari, yana koyar da su sallan da ake dan neman zaɓin Allah, kama yu'allimuhumus surata min alquran, kamar yadda yake karantar da su suran alqurani, yadda in an saukar da wahayin qurani annabi yake karantar da sahabbansa ga abinda suran ta zo da shi, ga ayoyin, ga kuma ma'anan fassarar a aikace, ga su a ilmance, to haka kuma yake koya musu yaya za su yi salatul istikhara. Sahabi Shaddad ibn Aus, Allah ya kare yadda a gare shi, shine ya rawaito hadisi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an, annabi ya kasance yana koyar da mu istikhara kamar yadda yake koyar da mu wata sura daga cikin al-qur'ani. Annabi yana cewa idha hamma ahadukum bil amr, idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani al'amari, falyarka raka'ataini, to yayi nafila raka'a biyu, wata ruwaya tace min ghairil fariida, ba farilla ba, banda na farilla, ya samu lokaci misali a tsakiyar dare kamar yadda muka ji a satin da ya wuce an tambayi annabi wace addu'a Allah ya fi karba, yace mi fi jawfin laylil akhir, can ƙarshen dare, to ya kildaji can ƙarshen dare, can ƙarshen dare, sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu, wannan al'amarin da ya sa a gaba, tafiya ce zai ta kasuwanci ko wani aiki yake nema, ya samu yana neman zaɓin Allah, ko aure yake so yayi yana neman zaɓin Allah, sai karanta addu'a yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa tarwayan tace wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wa sarifni anhu wa qadir li al-khaira haythu kana thumma ardini bihi. Wannan shine du'aul istikhara, shine mutun yayi addu'a yana cewa ya Allah ina neman zaɓinka saboda iliminka, sannan ina neman ƙaddarawarka da ikonka, ina neman zaɓinka, sannan ina roƙonka daga falalanka mai girma domin kai ne mai ilimi, ni ba inda ilimi, kai ne mai iko, ni ba inda iko, ya Allah in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba a iliminka na gaibu, ko aure to anan sai ya fadi al'amarin menene shi wannan auren da nake son yi wannan kasuwancin da zan fara wannan aikin da zan fara wannan tafiyar da zan yi wannan kaza din da zan yi ya Allah in ka san cewa alkhairi ne a gare ni duniya ta da lahira ta farkon al'amari na da ƙarshen shi rayuwar duniya ta gaba daya Allah ka kaddara mun shi in ko ka sani a iliminka na gaibu cewa sharri ne a gare ni ya ubangiji ina roƙonka ka kawar da wannan abun daga gare ni ka kawar da ni daga gare shi sannan ya Allah ka tabbatar min da alkhairi a duk inda yake kuma ka yaldar da wannan alkhairin zuwa gare ni to wannan ya nemi zabin Allah kenan to wancan addu'ar da aka kawo da larabci in ya zama bai iya ba zai iya bayan yayi sallar sa yayi nafilan sa raka'a biyu ya idan sai ya roki Allah ya Allah ka zaba min mafi alkhairi a duk wannan al'amura ka sa ya zama alkhairi a gari dama duk wannan doguwar addu'an abinda ake istikhara kenan neman zabin Allah saboda haka istikhara mutane su waye istikhara ba wani bane zaka je ka biya kudi ya maka istikhara kar a zalunce ka kar a cuce ka kar a wawuntar da hankalinka kai ne zaka tashi kai nafila raka'a biyu ka ce Allah ga al'amura nan na sa a gaba Allah zaba min mafi alkhairi shikenan kai istikhara ba wanda ya saka wai ka je ka biya wani kudi wai da sunan zai maka istikhara babu wanda ya saka wannan wannan bid'a ce a cikin addini bid'a ce manzo Allah bai zo da ita ba sallallahu alaihi wa sallam babu laifi in ka ce ma wani ya taya ka da addu'a kaza din nan a taya mu da addu'a amma a ce bari in je in biya kudi don a yi min istikhara a gano min kaza alkhairi ne ko kaza sharri ne wannan bid'a ce wanda kuma karshenta yana iya kai mutun zuwa ga shirka karshenta na iya kai mutun zuwa ga shirka saboda kai zaka tashi kai addu'anka ka ne ka mika ma Allah zabi domin saboda ta iya yiwa akwai abin da kai kana masa kallon alkhairi amma sharri ne wani kana masa kallon sharri amma alkhairi ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce ta iya yiwa wani abu kuga kuna son shi amma sharri ne wani kuma kuna kin shi amma alkhairi ne fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ya ce ta iya yiwa kuga kun ki wani abu amma Allah ya tara zunzurutun alkhairai masu yawa a cikin sa saboda haka sai ka tashi kai salatul istikhara wa fawwid amraka liman biyadihi maqalidus samawati wal ard sannan ka mika al'amarinka ka fawwala al'amarinka ga wanda juya sammai da kasai mukullan sammai da kasai duk wani alkhairi ko sharri na sammai da kasai lamuran sammai da kasai gaba ɗaya na hannunsa shine Allah tabaraka wa ta'ala wa yashra'u laka ba'daha wa yushra'u laka ba'daha an tastashira man tathiqu bihi min ahli an-nushi wal khubra an shir'anta maka ba laifi bayan kai istikhara to kuma kana iya samun wanda kana iya samun wadanda ka gamsu da su cikin mutanen kirki masu lafiyayyen hankali mutanen kirki mutanen arziki sai kuma kai shawari da su sai kai shawari da su dama haka ake istikhara sai a yi istishara ka nemi zaɓin Allah to kuma sai ka yi shawari da mutane waɗanda kake ganin su mutanen kirki ne mahaifinka ne a'a matarka ce za ka yi shawari da ita a'a cikin 'ya'yanka ne waɗanda kake musu kallon masu hankali waɗanda ka tarbiyyantar da su kana iya shawari da su yayyunka ne kana iya shawari da su malamai ne ko limamai ne ko ladan ne wanda kake masa kallon mutum mai hankali mai basira mai hangen nesa wanda in ka kawo al'amari wanda zaka kula da shi shine wanda in ka kawo al'amari ko da ya fahimci ga inda ka karkata amma in ya ga cewa wannan din ba shine alkhairi ba zai gaya ma gaskiya saboda misali yanzu misali yanzu zaka galibi mutum zai zo neman shawari wajenka amma sai kaga yana kokarin a bayanansa ya fitar maka ga inda zuciyarsa ta fi karkata ne ga inda zuciyarsa ta fi karkata ne a'a ina neman aure an haɗa ni ga wacce wanne kake wacce kake ganin za ta fi amma fa kaga wacce tana da karatun Qur'ani ta yi sauka ma ga ta da biyayya ga ta da kaza to ita ma dai wancan din ba laifi sai ya gama goda wancan tukunna saboda yana su ce to ai shikenan wannan tunda tana da Qur'ani tana da kaza wannan kan ba laifi sai kai ka to kaga mutum ka zo neman shawari a wajen mutum ba kai haka ina neman aure amma zuciyata ta karkata zuwa ga wacce irwo gidan wani da wacce a cikin su wacce kake ganin tafi dacewa da ni waye kake ganin wani uba ne kake ganin zamu samu saukin fahimta tsakanina da shi sai ai shawari a'a ina so ga bukatoci nan ina da kuɗi ina so ko in sai mota ko in sai gida wanne kake ganin yafi alheri a ciki amma sai mutum ya fara karkatar da ka san dama koda in ce tunda gidan da nake ciki ma ba laifi kaga ina samu motan ai nan dan samu na zirga-zirga zan rage wahala zan rage kaza ko kuma ya ta bayani da yanda yake so irin bayaninsa zaka fahimci ga inda ya dosa to wannan dama tunda kai ka riga ka yanke ga inda ka dosa to mai amfanin neman shawari saboda kana so ka je ka nemi shawarin mutanen kirki koda kuwa ga inda zuciyarka ta fi karkata amma kaga mutanen kirki sun baka shawari akan kaza ka danne ka roki Allah ya tabbatar maka da alkhairinsa na'am wama yaqdiruhu Allahu subhanahu ba'da zalika duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara maka bayan haka wa yaqtaruhu laka Allah ya zaba maka bayan kai istikhara kai istishara ka nemi zabin Allah ka nemi shawarin mutanen kirki to duk abinda kaga Allah ya kaddara maka huwa ainul khairi wal maslaha wannan shine tsantsan alkhairi da kuma maslaha bayan ka nemi zabin Allah kisa malamai suka ce ko lamura guda biyu ne ka sa a gaba ka nemi zabin Allah kai istikhara to alamar cewa abun akwai alkhairi a ciki bayan ka fawwala lamarin gaba ɗaya ma Allah shine kaga kana ƙara istikhara abun son abun na ƙara shiga jikinka amma lokacin da kana ƙara neman zabin Allah amma son abin na fita daga jikinka to alamar cewa babu alkhairi a ciki kenan alama ce ta cewa ba alkhairi a ciki saboda haka kuma abin da ya kamata mutane mu gane musamman game da abin da ya shafi aure ko neman aure zaka ga kana namiji ko mace tana mace ga namiji nan mai tarbiyya mai karatun alkur'ani mai kaza mai sunna da komai sai a ce ki istikhara akan shi ki neman zabin Allah Allah ya sa shi ne alkhairi to wasu sai su ga a to me yasa zan nemi zabin Allah ita din mutumiyar banza ce ko ba alkhairi ta tare da ta ba haka ba akwai wanda yana da alkhairin amma in an hada shi aure da wacce sai ya zama sharri a gare ta wacce in an hada ta aure da wani sai ta zama sharri a gare shi saboda haka Allah ya kaddara maka alkhairanka yana ga wata ne ba wannan ba ko alkhairanta na ga wani ne ba wannan ba to shi yasa sai a nemi zabin Allah amma in ba haka ba duk lamuran rayuwa sayan mota ai alkhairi ne sayan gida ai alkhairi ne aure ai alkhairi ne me yasa aka ce ka nemi zabin Allah saboda iliminka na kasashen ilimi ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kai iya abin da ka sani shine kawai hadiri ka ji zuciyarka ta raya maka kai kai aure ka ji zuciyarka ta raya maka kai kana son wacce ka ji zuciyarka ta raya maka ka sai mota ko ka sai gida ko ka karo aure ko kai kaza ko kai kaza baka san kuma menene akibar al'amarin ba me karshen shi baka sani ba kai ka san hadirin ne kawai ka san farkon ne kawai saboda ka dogaro ga Allah shi yasa zamu ga annabawan Allah suna ƙara ƙarfafa mu al'ummomin su duk abin da ya faru da su su dogara ga Allah annabi Musa alaihi salam da cutarwan fir'auna yawa gare su da banu isra'ila abin da yake musu kenan ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa kai ce musu in dai da gaske kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah in dai ku musulmai ne ku dogara ga Allah karshe mi fa qalu ala allahi tawakkalna suka ce mun dogara ga Allah rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin Allah kar ka sanya mu zan fitina ga mutane azzalumai wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin Allah ka tsinatar da mu da rahamarka daga mutane kafirai da suka dogara ga Allah suka mika al'amari ga Allah a can gaba a nan suratu yunus a gaba sai gashi Allah yana bada bayani fir'auna ne dama ina ce matsalar su sai gashi Allah yana ce hatta idza adawajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adawa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin sai ga fir'aunun nan Allah ya nitsar da shi a cikin teku yace Allah da banu isra'ilan nan suka yi imani da shi ni ma nayi imani da shi kuma wallahi daga yau ne musulmi ne Allah yace al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu zaka yi imani bayan da kaki kai taurin kai bayan da kai taurin kai saboda haka dogaro ga Allah jin cewa shi yasa yana daga cikin tarbiyya ta musulunci idan al'amari ya kulle wa mutum ya daure wa mutum mutum ya shiga damuwa ya lazimci fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil yasa ya kullun a cikin azkar din da annabi ke safiya da maraice yana maimaita hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yana maimaita shi so bakwai safiya da maraice wannan kalmar kalma ce mai daraja kwarai da gaske a hannun a wajen musulmi mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikai suka yi ca a kansu da sahabbai ba abinda suka faɗa sai hasbunallahu wa ni'mal wakil alaka haka Allah ya hakaito a suratu Ali Imran yace alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah yace su ka musulmai sune alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim sai ce alladhina qala lahumun nas sune wadanda mutane suka zo suka ce musu innan nasa lallai mutane qad jama'u lakum haqiqa mutane sun yi ca akan ku sun hadu akan ku ba dan komai ba dan su ga bayan ku da aka fakhshawhum ku kiyaye su ku ji tsoron su Allah ya ce wannan maganan da aka faɗa fa zadahum imana sai ta ƙara musu imani budan bakinsu da aka ce ga mutane nan ga rumawa ga farisawa ga yahudawa ga mushrikai ga kristoci sun yi ca akan ku iya damuwansu kawai musulmai iya kawai abinda suka ce wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla ga abin dogaro a ce Allah shikenan sai Allah ya ce mi fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su sai suka dawo suka juyo da falala daga wajen Allah da ni'ima daga wajen Allah lam yamsashum su ba wani mummuna abu da ya same su da ya same su sannan wattaba'u ridwanallah suka bibiyar dan Allah kuma suka samu wallahu dhul fadlil azim ko wallahu dhul fadlin azim Allah ma abocin falala ne mai girma sai Allah ya ce innama zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a wanda ke ce muku nan ku ji tsoron mutane shaydan ne kawai yake kokarin ya tsoratar da ku waliyansa da aka fala takhafuhu kar ku ji tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai ku mu'minai ne da aka iya abin da suka ce kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil Abdullahi ibn Abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan lafazin hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina ulqiya fi an-nar lokacin da annabi ibrahim yayi wa'azi ya kure su da hujjoji ya kure su da ayoyi shar'iyya wa kauniyya yayi musu bayani filla suka fahimci ayoyin da gaskiya karshe hujja ta kare musu abinda suka ce to mataki na gaba shine qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce kawai tunda abinda za a yi kawai tunda yanzu dai da karfin hujja dai ba mu iya kure shi da karfin bayani dai ba mu iya kure shi to yanzu abinda za a yi shine harriquhu a kona shi wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku taimaki allolinku idan kun kasance wato za ku iya da haka ku kona shi iya abin da za su iya yi kenan ku kona shi karshe me suka yi wannan ayan suratul anbiya kenan a cikin suratul safat Allah ya ce qalubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim suka ce ayi gini a gina masa gini idan an yi gini ko a tona rami idan an tona rami a hura wuta a ciki fa alquhu fil jahim sai ku jefa shi a cikin wutan idan an tona rami wuta na ci to sai a wurga shi sai a wurga shi lokacin da suka wurga shi a cikin wutan kafin ya isa wutan sai ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil yana faɗin haka sai ga umarni daga ubangijin wuta daga sama zuwa ga wutan Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim Allah ya ce muka ce ya ke wuta ki sanyi sanyin ma ba irin sanyin da ake yanzu ba kana jin sanyi kana kakkaruwa wa salaman sanyi na aminci ki sanyi sanyi na aminci ala ibrahim ki sanyi na aminci da haka a suratul safati Allah ya ce fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalina Allah ya ce sun kulla masa makirci sun kulla masa kaidi amma sai muka sanya su suka zama su ne makaskanta a suratul anbiya ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsari sun kulla masa kaidi sun kulla masa matukar makirci sai muka sanya su zama su ne me su ne asararru su ne tababbu annabi ibrahim kuma ya tsira annabi ibrahim ya tsira daga shi yasa Allah ta'ala yake faɗa mana a ƙarshen suratul hajji yace ya ayyuhal ladina amanu ruku wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jitabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada 'alan nas Allah yace fa aqimus sala Allah yace ku tsai da sallah wa atuz zaka ku bada zaka wa tasimu billah ku yi riko da Allah ku rike Allah gam saboda me huwa maulakum Allah shine majibincin ku fa ni'mal maula ma dalla da majibinci a ce Allah ne majibincin ka sannan wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako a ce kai baka da wanda kake neman taimako a wajensa in ba Allah ba to wannan tarbiyyar qur'ani kenan ka dogara ga Allah mi kalamari dogaro ga Allah dogaro ga Allah ga yanda zamu ga annabawan Allah sanda suka yi wa'azi kashi mutanen su kamar yanda Allah ya fada a suratul ibrahim suka ce inna minin suka ce in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin suka ce ku ba kowa bane face mutane irin mu kuna so ku katange mu ku hana mu bautan allolin da iyayen mu suka bauta musu dan haka in kun so ku kawo mana hujja bayyananniya qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi suka ce eh tabbas mu ba mu kasance mu face mutane irin ku mu wa mutane ne irin ku amma Allah yana kyauta da baiwa mu wanda ya ga dama cikin bayin sa wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah bai dacewa a gare mu bai yiwa a gare mu zo muku da wata hujja sai da izinin Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna duk mu'minai to suna dogaro ne ga Allah suna mika wuya zuwa ga Allah sai suka ce wa malana Allah na tawakkala 'ala Allah me ke gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba me yasa ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana bayan Allah ya shirye da mu hanyoyin mu ya nuna mana hanyar aminci ya nuna mana hanya miƙaƙƙiya hanya madaidaiciya suka ce sannan ku ji wala nasbiranna ala ma azaitumuna duk cutar da mu da za ku yi za mu yi hakuri amma muna ƙara maimaita muku wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun duk masu dogaro to su dogara ga Allah suna dogaro ne ga Allah Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Kafirai suka ce wa manzannin su, ko ku ko dai ku dawo ku bi hanyar mu, ko mu ko dai ku daga garin ku fita. Da suka dogara ga Allah fa, fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah sai musu waye ce kar ku ji komai, ina ce azzalumai ne zamu halakar da su, zamu gama da su. Sannan wala nuskinannakumul arda min ba'dihi, zamu zaunar da ku kasan, a kasan za ku zauna, a kasan bayan su din mun halakar da su. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi, ko zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, hakan zai samu ne ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gare ni, ya ji tsoron narkuna. Saboda haka dogaro ga Allah yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutum a dukkan damuwan da ya shiga, dukkan damuwan da ya shiga. Shi yasa zaka ga har annabi ma Allah yana maimaita masa wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa. Duk wani wanda ka jingina gare shi, an yi zamanin da baya nan, lokacin da baya nan, waɗanda suka zo baya nan, wa ya taimake su, wa ya azumta su, wa ya basu? Ashe ba shi bane. Za kuma a yi zamanin da baya nan, to wanda za su zo baya, su kuma wa zai taimake su? Saboda haka shi Allah ne kawai in ya ga dama sai ya sa arzikinka ya zama sababin wani, sai ya sa arzikinka ya zo ta sababin wani. Yasa shi yasa za ga misali mutum da iyalinsa, sai Allah ya shar'anta masa ya je ya fita ya nemo ya kawo musu. Me yasa? Saboda arzikinsu ne Allah ya sa ta sababinsa, shi zai nemo ya kawo. To shi yasa sai ka ga idan ya zama mai mako baya bayarwa, sai ga su kuma Allah ya buɗe musu ƙofar samun arzikin ta wata hanyar da ba ta hanyarsa ba. Saboda misa, saboda dama nasu ne, Allah ya sa ya zo ta sababinsa, to sai ya riƙe, to sai Allah ya buɗe musu wata ƙofa ta hanyar da ba ta shi ba. Shi yasa mutum ya dogara ga Allah, sai kaga ya huta a rayuwarsa gaba ɗaya in ya dogara ga Allah. Annabi Yaqub alaihi salam da ‘ya’yansa suka ɓata guda biyu, Annabi Yusuf ya ɓata, sannan aka je a da kissar da ta faru, aka je suka je wajen awu, aka riƙe ƙaninsa Binyamin. Bayan duk abinda Annabi Yusuf ya shirya, aka sa mudun awu a cikin kayansa, ƙarshe aka bincika aka samo mudun awu a cikin kayansa, aka ce to ku riƙe shi. Da haka aka riƙe shi, babban cikinsu ya ce to fa shi ma fa ba zai tafi ba. Suka ce a suka roƙi sarki, suka ce ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makana inna naraka min al muhsinin. Suka ce ya kai wannan sarkin, wannan yaron yana da wani uba dattijo ne, saboda haka muna roƙonka dan Allah ka taimake mu, ka taimake mu, ka ɗauki ɗayan mu a madadinsa, ka riƙe ɗayan mu a madadinsa. Inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makanahu inna naraka min al muhsinin, muna ganin ka cikin masu kyautatawa. Sai ce mai ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhal zalimun. Allah ya kiyaye, ba wanda zamu kama sai wanda muka da, ba wanda zamu rike sai wanda muka kama kayan mu a hannunsa. In muka kama wani a madadinsa, ai mun yi zalunci. Suka roke shi, suka roke shi, bai ji ba, bai karɓi roƙonsu ba. Allah ya ce falam mastai asu minhu khalasu najiya, lokacin da suka ɗebe tsammani, suka cire rai cewa ba za a ɗauki wani a madadinsu ba, khalasu najiya, sai suka koma gefe, suka gana, suka tattauna. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farragtum fi Yusuf. Yace kun manta cewa babanku kun yi alkawari da shi cewa za ku dawo masa da ɗansa? Kun manta abinda kuka yi mai Yusuf a baya? Dama da kuka ce za ku taho da shi, sanda ya ce muku hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kuna so in yadda da ku irin yadda ne yadda da ku akan ɗan uwansa a baya, na ba ku shi kuka je kuka ɓatar da shi? Da haka sai ce falan abraha al-ardu hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li. yace ni fa baran bar wannan garin ba har sai babana ya mun izini ko kuma Allah ya yanke hukunci. Wa huwa khairul hakim, Allah shine mafi alkhairin mai hukunci. Da aka yace musu ilji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Je ku koma ku je ku samu babanku ku ce masa to fa wannan karin kuma an samu matsala, shi wannan karin namu yayi sata, mu kuma ba mu san komai ba sai iya abin da muka sani shine za mu bada shaida akai kuma ba mu san gaibu ba. Da aka yace was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna la sadiqu, a tambayi mutanen garin da muke ciki da kuma tawagan da muka wato tawagan da muka kasance a cikin su za su tabbatar maka cewa gaskiya muke. Yana suna zuwa suka faɗa musu sai ce bal sawwalat lakum anfusukum amra, kawai kun je kun tsara abubuwa ne tsakaninku, amma fasabrun jamil, zan yi haƙuri mai kyau saboda me, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, ina fatan Allah zai dawo min da su ukun duka, da Yusuf da ƙaninsa da shi babban wanda ya ce ba zai dawo ba, ina fatan insha Allah Allah zai dawo min da su. Innahu huwal alimul hakim, saboda Allah shine masani shine mai hikima. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kazim, ya juya baya daga gare su yace kai ina bakin ciki game da rabuwa da Yusuf. Allah ya ce idanunsa suka yi fari saboda zunzurutun bakin ciki, yana cike da damuwa. Qalu tallahi taftau tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki, suka ce baban mun rantse da Allah Yusuf din nan dai ba za ka daina ambatansa ba har sai ka halakar da kanka, kana so ka samu bugun zuciya ne ka mutu. Sai ce musumi innama ashku bathi wa huzni ila Allah, yace musu ina kai kokena ne da damuwata da bakin cikina zuwa ga Allah, ba da ku nake ba da Ubangiji ne nake. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na san abinda ba ku sani ba game da sha'anin Ubangiji. Da aka karshe yace musu ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah, yace ya ku ya'yana ku tafi ku je, fatahassasu min Yusuf wa akhi, ku je ku nemo annabi Yusuf da dan uwansa, ku fita ku je ku binciko su, wa la ta'asu min ruhillah, kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah, saboda lokacin da suke magana da Yusuf ba su san cewa shi ne Yusuf ɗin ba. Da haka ku je ku nemo shi, wala ta yi asu min rauhillah, innahu la yi asu min rauhillah illa alqaumul kafirun, ba mai ɗebe tsammani daga rahamar Allah sai kafirai, sai kafirai. Da haka ƙarshe suka dawo zuwa gare shi, Allah ya ce falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana alkayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi almutasaddiqin, da suka dawo suka ce to ya ubangi ya kai wannan sarkin namu, to damuwa fa cuta ta same mu da iyalan mu, gashi kuma mun zo da kudi wanda suke yan kadan ne kuma ba wani masu kyau ba, da aka cika mana mudu kai sadaka dan Allah yana sakawa masu sadaka. Sai ce musu mi hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi antum jahilu, kuntuna abun da kai ma Yusuf da dan uwansa lokacin kuna jahilai, sai suka kalle shi ha kamar fa shine Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf, suka ce kai ko dai kai ne Yusuf din ma. Qala ana Yusuf wa hadha akhi, yace ni ne Yusuf wannan kuma dan uwana ne. Qad manna Allahu alaina, haqiqa Allah ya mana baiwa ya mana kyauta. Sai ce musu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsini, duk wanda ji tsoron Allah yayi hakuri to Allah baya kunyata ladan, baya wulakanta ladan waɗanda suka kyautata. To ƙarshe a can gaba lokacin da yace mu yace musu ku je ku tawo mun da iyalanku wa atuni bi ahlikum ajma'in, ku zo mun da iyalanku duka, suka je suka tawo har da babansu, lokacin ya makance ya ba su riga ce idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira, ku tafi da wannan rigan kuna zuwa ku riga wa babana a fuskansa idansa zai dawo, wa atuni bi ahlikum ajma'in. Da haka da suka zo Allah ya ce wa rafa'a abawaihi ala al'arshi wa khallu lahu sujjada, ya daura iyayensa akan kujeran sarauta suka fadi suka yi masa sujjada, domin malamai suka ce su a shari'ar su gaisuwa ita ce sujuda, mu kuma a shari'ar mu sujuda haramun ne, ba a yi makowa sai Allah, shirka ce. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl, yace ya baba wannan ita ce fasarar mafarkin da nayi a baya. Wa qad ahsana bi idh akhad qad ja'alaha rabbi haqqan, gashi Allah ya sanya mafarkin ya zama gaskiya. Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدَوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, Allah ya kyautata mu lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku, sannan ya zo da ya tomin da ku daga kauye bayan shedan ya ratsa ya kulla sharri tsakanin ya da ƴan uwana. Inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim, to muhalli shedan ya kawo wannan shine tawakkali da annabi Yaqub yayi ga ubangijinsa, sai gashi Allah ya dawo masa da Yusuf a matsayin sarki, sai gashi ya dawo masa da annabi Yusuf a matsayin sarki alaihi masallatu wassalam. Saboda haka idan mutum ya dogara ga Allah, idan mutum ya dogara ga Allah, to zai huta gaba daya, zai huta gaba daya. Amma duk wani wanda mutum ya kama in ba ubangiji ba, to shirme ne, aikin banza ne. Amma dogaro mai ci shine ka dogara ga Allah. Qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun, Allah ya ce ka tambaye su waye mallakan komai yake hannunsa, wanda yake bada mafaka daga azzalumai, shi ko in ya tashi damkar mutum ba mai bashi mafaka, wane ne wannan? Allah ya ce sai yaquluna lillahi, zasu ce maka Allah ne, ya su ce maka wannan mallakar Allah ce, ko sai yaquluna Allah a wata qira'a, ko sai yaquluna lillahi, za su ce maka mallakar Allah ce, ko kuma za su ce maka Allah ke da wannan ikon. Saboda haka mutum ya dogara ga Allah, ya miƙa lamuransa zuwa ga ubangijinsa, wannan babban magani ne da ke warware damuwa. Za ka fita daga damuwoyi in dai ya zama kai zuciyarka kullum tana alaƙance da ubangijinka. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Za mu tsaya akan wannan gabar, in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan gaba ta tara, shine husnul zanni billahi azza wa jalla, wato kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kusakurai ko muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, ya gafarta mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al qiyadatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridwanaka ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.